الرحمن الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wataala cikin huwacewarsa rayuwar mu ta iso wannan rana mai albarka ranar Juma'a a wannan dare na Asabar a wannan majalisi mai albarka a wannan rana daya ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato yau ita ce lamba na kwanaki wanda suke al-ayyamul ma'lumat a bisa fassara Abdullah ibn Abbas da ma jumhurul mufassirin sune kwanakan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ambaci cewa wanne da suka fi kowane wanne daraja afdalul ayyami alal itlaq wannai waɗanda su ne suka fi kowaɗanne wannai daraja waɗanda babu wanda ya kai su daraja a wajen Allah subhanahu wa ta'ala har ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma min ayyamin al'amalu salihu ahabbu ila Allah fihi min hadhihi al-ayyam ba wannan da kyakkyawan aiki yafi kaunatuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sama da waɗannan wannan sahabbai saboda sanin girman ladan jihadi suka ce walal jihadu fi sabilillah har jihadi ma da za a yi dan daukaka addinin Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace walal jihadu fi sabilillah har jihadi da za a yi dan daukaka addinin Allah bai kai darajan ayyukan kirki da za a yi a cikin wadannan wannai ba yace illa rajulun kharaja min baitihi wa malihi illa rajulun kharaja min baitihi ko bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' minhuma bi shay'in fa ce mutumin da ya fita daga gidansa ya fita da ransa don ya je jihadi ya fita da dukiyarsa amma ba dai da ya dawo yayi shahada a can dukiyar ta salwanta to wannan aiki shi kadai ne ta gomashin sa ya kere ayyukan alheri da zai a cikin waɗannan wannan kuma an ce al'amalu salih kage ya kawo shi mutlaq don haka duk wani abin da yake al'amalu salih ya shiga ba ai ta ayini ba menene al'amalu salih duk abin da Allah da manzansa ya umarni Allah ya ce ayi kaza annabi ya ce ayi kaza to wannan sunansa al'amalu salih don haka salla ne nawafil ne da zaka yi dan neman qurba zuwa ga Allah subhanahu wataala sadaqa ce da zaka yi a karatun alqur'ani ne hatta azumi da zaka yi da duk wani aiki wanda aka san shari'ar musulunci ta yi umarni da aikata shi ya fada karkashin al'amalu salih a cikin wannan to babu wanda yake shi don haka gara fasa ce da aka bujiro mana da ita sai mu amfana da ita daga waɗannan da yau din nan da yanzu ta kare har zuwa ranar Idi shine cikon kwana na 10 daga ciki kuma ana son yawan yin kabarbari su waɗannan kabarbari imtithali da abin da Allah subhanahu wataala ya ambata li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin domin su halarci manasikul hajji wanda amfani ne a gare su duniya da lahira kuma domin a karshen sa su rika ambaton Allah subhanahu wataala a cikin waɗannan kwanaki da aka ce al-ayyamul ma'lumat don haka an sunnanta kamar yadda ya tabbata cikin hadisi wanda Imam Bukhari ya kawo cewa Abu Umairah da Abdullahi ibn Umar Allah ya kara musu yarda wato da waɗannan goma a kan hanzu ne ke
dawowa su shiga kasuwa inda ake da cunkoson mutane suna yin kamar fari. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, wallahi alhamd. Sai su daga sauti suna yi. Idan mutane suka ji su ma sai su tuna, sai su fara yin waɗannan kabarbar. Don haka waɗannan at-takbirul al-mutlaq kenan. Ita daga fitowa wato daga kamawan wata zuwa goma. Tun yana wancan wato at-takbir al-muqayyada wanda yake inda ba'dul fuqaha ita ce wadda kamar malikiya suka ambaci cewa za a yi ta ne daga ranar Idi har zuwa matsayin ayyamut tashriq. To waɗannan kabarbari duka an sunnanta suna cikin al'amalus salih da ake so bawa ya kiyaye. Bambanci tsakanin waɗannan kwanaki da kuma na Ramadana, kar mutum ya confusing kansa. Su na Ramadan afdaliyarsu ya kasance ne a darare. Dararen Ramadana na ƙarshe, dararen Ramadana na ƙarshe, layalul ashr, darare na ƙarshe su ne suka fi daraja. Ba wanda yake waɗannan dararen daraja saboda lailatul qadr ta faɗa ciki. Amma awwalai, fitowar alfijir da faɗuwar rana, to babu wanda yake waɗannan daraja. Al-yawm in an yi itlaqinsa shi kadai yana fa'idantar da wuni da dare. Wani lokaci kuma yana fa'idantar da wuni kawai. Misali kamar yadda Allah Ta'ala ya ce, sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Aka ce a jere. So kaga kenan ashe al-laylu daban, al-yawmu daban. To wannan ana magana ne a kayin wunnai saboda su kuma a cikinsu yawmu arafata ta faɗo, wanda ita babu wanda ya kai ba wunin da ya kai ta daraja. Muna roƙon Allah Ta'ala ya ba mu iko na fa'idanta ne ayyukan da Allah Subhanahu wa Ta'ala zai farin ciki da mu a cikin waɗannan kwanaki da kuma cikin matsawar rayuwarmu baki ɗaya. Mun tsaya cikin suratul ma'ida aya ta 90, kuma za mu sake tashi akan ita aya ɗin don siyakin ya tafi daidai. Dama ba mai dogon bayani akan ta ba. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.
Allah Ta'ala ya ce, ya ayyuhal ladhina amanu, ya ku waɗanda suka yi imani. Allah ya ce, innamal khamru, abin sani wato ita giya. An ce al-khamr ba ana nufin sai giya ta ruwa kawai ba, duk wani abu wanda yake mai bugarwa. Mala ya ce al-muskiru alladhi yukhamiru al-aqla, wato
abu mai maye wanda yake lullubewa hankali ya sanya mutum ya shiga maye. Umar ibn al-Khattab, Allah ya kara masa yarda, Imam al-Bukhari ya rawaito fassara na al-khamr da ya bayyana cewa al-khamru ma khamar al-aqla, wato abinda yake al-khamr yake da kuma wannan hukunci na al-khamr shine ma khamar al-aqla, abinda ya lullube hankalin mutum ya sa shi ya bugu. To don haka bisa wannan fassara kenan duk wani abu wanda ya sanya mutum ya fita hayyacinsa ko ya bugu to ya zamanto giya. Giya ta kwalba ne ko giya ce ta burkutu da mutum zai sha ko kuma wiwi ne ko a kwaya ce da ake amfani da ita domin magani mutum sai ya sha kamar tramor ko kuma na ruwa kamar codeine ya sha ko kurkura. To duk waɗannan giya ne, kullu ma khamar al-aqla, duk abin da ya lullube hankali ya fitta mutum hayyacinsa. Kaga kurkura ma tana wannan, mutum ya kashi a jikinsa ya fitsari ya fita hayyacinsa, yana gindin bishiya amma yana cewa a sa shi a inuwa, to ina hankali ana. To Allah ta'ala ce innamal khamru, ita giya, wal maisiru da caca, alƙimar kenan wadda aka sani asalin caca ita ce ƙimar, ai al-la'ibu bil malahi, abinda ake wasa da shi na kayan wargi qattabi kamar karta, wal munaqqala da kuma dara, wal tawila shi ma nau'i ne na dara, da ka'imalin da samun dukiya. To irin waɗannan abubuwan da ake yi bet caca ne, aka shiga aka kirga wani tambol ne zai ci, wani club ne zai ci, wanda ya fita daidai za a ba shi kaza, amma fa shi ma sai ya dan sa wani abu, ba wai haka kawai ka cici ka cici ba ne, ba ka cici ka cici ne irin na primary in za a yi ma yara tambayoyi ba, ba quiz ba ne, ana yin tambaya wanda ya zan zakakuri a ciki ya fi kowa faɗa sai a ba shi kyauta a ba shi ja'iza, wannan halal ne, shajja'a su ake yi. To amma wannan dama za ka sa wani abu ne, kai ma za ka sa wani abu komin karantarsa mutum ya saka, ai akwai waɗanda suka sassaka ba su ci ba mutum ɗaya ya ci, cacan kenan. In an je irin farkar tigi ma haka yake, wasu ne suke sa kudin sassaka ya sassaka amma ɗaya ne zai ci. To don haka duka wannan ya faɗa cikin caca, wal ansabu sannan kuma da gumaka, al ansab yana nufi al asnam, li'annaha tunsabu lil ibada, ana kafata dasa ta ake domin abauta mata, kamar can ansab jan'i na an nusub, baya an cewa ma dhubiha ala an nusubi, da abinda yankan da aka yi a gindin gunki, to an nusub gunki kenan, ansab jan'in su, wal aslamu da kuma kibawan dan da ake yin ƙuri'a da su irin na zamanin jahiliya, qidahul istisqam, wato waɗansu kyauro ne da ake amfani da su istisqam domin raba gardama, fiha maktubun alaiha amrun aw nahyun, a jiki an yi umarni na an yi rubutun umarni ko hani, ɗaya an saka if'al ɗaya an sa la taf'al ɗaya kuma an bashi ba komai. So idan mutum ya ɗauko wanda aka ce if'al sai ya aikata, in la taf'al ya ɗauko to ba zai yi ba, in ba komai ya ɗauko to sai a sake yi kuma duk har sai an ɗauko ɗaya daga cikin biyun can. To me yasa aka sa na tsakiya, inda gaskiya ne ko tunda dai shi ba shi da tasiri kuma in an yi sai an sake komawa to dama duka shedan ne ya kaga musu shi wannan yayi kama da duba yayi kama da alkihana eh yayi kama da alkihana a ce je kaka aikata akwai sa'a a ciki a haka da ka aikata ai ba sa'a a ciki masanin wannan kuma masanin gaibi ne shine Allah to Allah madaukaki sai tara su baki da yace rijisu kazanta ne an ce arwijis ana itlaqi wannan suna linnatani ko alqadar abinda yake na kazanta ana ce shi rijis rijisun ay khabithun mustaqdir abu ne wanda yake kazanta abin kyama min amali shaytan daga cikin ayyukan shaytan fajitani buhu don haka Allah ta'ala ya ce ku nisance shi la'allakum tuflihun lalle za ku rahauta mu kula a cikin wannan aya yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hada da giya da caca da shirka duk sai suka zama to kawaye ne sai aka hada su a hukunci daya da giya da caca da bautar gumaka shirka kenan to sai aka hada su waje guda a matsayin tsararraki duk da shirka ta wuce su amma su biyun nan wasila ne ila shirka manya-manyan kaba'irai ne da za su iya kaiwa zuwa game za su ke mutum zuwa ga shirka hada su da shirka da aka yi waje guda ya isa muni a gare su da mutum ya kamata ya kyamace su ya nisance su kuma aka ce min amali shaitan sannan abu na biyu kai Allah ya ce rijis ya siffanta su da kazanta kazanta ne abun kyama irin kwatancen da Allah ta'ala ya yi ma'alade alade shi ma an ce fa inna hu rijisu aw fiskan uhilla li ghayri llahi bi to kaga kazanta ce abun kyama ne haramun ne ibarar da ake amfani da ita wajen kazantar da alade ita ake amfani da ita wajen kazantar da waɗannan ababe kaga ya muni na biyu kenan sannan muni na uku da aka ce min amali shaytan daga cikin ayyukan shaytan suke allazi yuzayyinuhu wanda shaytan yake kawatawa mutane don haka Allah ta'ala ya ce fashtanihu ku ne sance shi ku ne sance waɗannan ababe la'allakum tuflihun za ku rabauta kaga kenan mafhumul mukhalafa kaman a ce maka kenan fa in lam tajtanibuhu lam tuflihu idan ba ku nisance shi ba to ba za ku taɓa rabauta ba ya ce ku nisance shi sai ku rabauta kenan in ba ku nisance shi ba ba za ku rabauta ba kaga shi duk wanda ya rike caca babu rabo a ganin shi yanzu daiwa abin takaici matasa sun yaudaru wallahi muna cikin wani irin karni na musiba wai shin waye gaya musu cewa talauci zabi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah yake cewa laysa faqruna ikhtiyaru innama faqrun al-ittirar yace talaucin mu ba wai zabin mu bane ba mu muka zabin mu zama talakawa ba talaucin mu Allah ne ya dora mana shi a bisa larura duk wanda ka ganshi a cikin talauci ba haka ya zaba ba na'am akwai wanda suke da zuhudi suna gudun duniya ba sa son dukiya amma ba so suke kuma su tagayyara ba akwai wanda zai zama saboda zuhudinsa baya son dukiya amma kuma baya son tagayyara dan tagayyara shine ka rasa komai hatta abinci ma ka rasa shi wajen kwana ka rasa to ba wanda yake zaban talauci daga idan har ka ga mutum a cikin yanayi haƙuri ne Allah ya kimsa masa da yanayin da Allah ya sanya shi ciki ya haƙura ya dangana da abin da Allah ya zaba masa kuma yake fatan ya samu aljanna ya ci jarabawa a ƙarƙashin wannan to wannan ya kamata matasa su fahimta in sun fahimci wannan ba za su dinga gaggauta da yin kuɗi ba kowa yana nan akan crypto balle yanzu an sake haukata su an ɗebo wani ɗan token an rarraba kudin da bai kashe kishirwa ba an sake haukata su wani ma sai ya je ya sata don ya sai babbar waya wani ya dauke asusun humansa na adashi yaje cika ta sai waya saboda zai crypto wani karatu ma ba zai ba abin da ya dame shi da karatu ya ci ne ko kom ga kudi quick money shi yanzu lokaci guda zai zama dangote an ce masa yana da bai suna abin ne ba coins ba bayan coins din akwai wani abu kuma daban to kome ma dai bocha yawwa bocha dazan jiwa suna cewa ai wani yana da bocha lissafa kudin da yana da over 300 million kaga so mu kunce musu notunan kansa dai zai rika samu shugoban cewa shi mai kudi ne ko ba haka ba kaga an kama hanyar hauka akwai wani ma da ya gaya min yarsa ta ce masa baba kaga yanzu wannan gidan ma rushe shi za mu gina wani ka gani crypto kenan ai luktawa ne Allah ka tsere mana da al'umma ina wajen ne na'am Allah ya ce fashtanibuhu la'allakum tuflihun to waɗannan ayoyi da muka ji karatunsu kun san Allah subhanahu wa ta'ala cikin hikima yake saukar da ababe wani lokaci kai tsaye sai a saukar muku doka kawai wani lokaci kuma sai wani abu ya faru ake saukar da doka kuma ba wanda ya iya tarbiyyan bayinsa kaman ubangijin bayi wallahi ba wanda ya iya kamarsa a cikin makhlukai kuma ba wanda ya iya tarbiyyan mutane kaman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abin da ya soyu a zuciya yana da wahala bincike shi akwai wani malami yake ba da labari ya ce ya yi da na sani ba kowa ba ne wa malam Abubakar Gumi ne Allah ya gafarta masa a jirgi yake yana dawowa daga wata ƙasa direban jirgin Bature sai yake hira da malam ya gan shi a cikin abaya da rawani ya ce halakai malamin musulunci ne ya ce masa yana karantar da mutane dai sai engaging ɗinsa a magana cikin abubuwa dai da ake ba dogon zance yake so na yi ba mutumin har ya soyu da addini to amma shi kuma wato kullum cikin shan giya yake sai tambaye shi ya ce me matsayin giya sai malamin ya ce masa musulunci ya haramta shan giya ko kaɗan ba halatta bai ce a sai ce to bari sai na sake shawara to shine malamin yace sai yake jin takaicin wannan da ya gaya masa kage dai malamin a cikin masu da'awa yana ba yana daga cikin gaba cikin masu hikima wajen isar da sako ko to duk lokacin da mutum ya saba da abu fuske shi akai akwai wahala to shi saka Allah ta'ala sai ya tarbiyyan mutane tsawon shekaru ana tarbiyyansu har zaman da akai a Makka shekara 13 a al'ada larabawa suna shan giya amma ko dan da Allah ya tsare su a jahiliya ma ba su taba shan giya ba su taba zina ba daga cikin irin wannan mutane akwai Abubakar Siddiq Allah bai yi magana kan shan giya ba ai a Makka ma hasali ba ai magana kan mu'amalat ba tauhidi kawai aka dinga dandakawa zuciyar mutane su yadda da kadaituwar Allah da girman Ubangiji su yadda da kaddara su yadda da hukunci su yadda akwai aljanna da wuta dan yin sakamako ga waɗanda suka bi da waɗanda suka saba wannan aka yi ta dora mutane a kai ana kyamatar musu da shirka da abin da ya tattara da ita shekara 13 sai da aka zo Madina aka fara musu magana akan mu'amala hatta ibada ma wacce take mai tsanani irin su azumi ba a gaya musu a Makka ba barin su aka yi balle kuma jihadi da zaka iya mutuwa duk kyale su akai sai dai a musu ishara ayoyi suna nan da suka ishara hatta zakka asalin wajibcinta sai da aka zo Madina sai dai ayi ta musu ishara akwai ayoyi wanda suke na Makka amma da suke ta ishara kan jihadi zakka da makamantan su to shan giya kan ma sai aka rubu da kasafin aka rubu bar wannan layi imani ake so ya gamsu a zuciya dan in imani ya tabbata a zuciya duk abin da aka ce kai zaka yi to ubangiji sai da ya tarbiyan bayin sa akan haka da aka zo Madina hatta lokacin da kaga yakin Badar bare yakin Badar yakin Uhud yakin Uhud cikin hadisin Anas ibn Malik Abu Ayyub al-Ansari sai da ya koka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzon Allah bayan da waɗannan ayoyi suka sauka to ɗan uwanmu waɗanda suka yi shahada a Uhud ba hadithin Anas ba hadithin Jabir dan Abdullah yace ɗan uwanmu domin shi baban sa ma yana cikin wanda suka yi shahada Abdullah ibn al-Jamuh ga ɗan uwanmu sun yi shahada a Uhud al-hali safiyar da za a je yakin Uhud ma a kodan da sai da suke tatil da giya abinda shari'a ta ce haramun shi yake zama haram abinda shari'a ba ta ce haram ba sai a yi ta sha ko ba haka ba ne yanzu wa zai hana fulani shan kunu saboda babu nassin da ya ce haramun ne sai su sha kayan su amma inda a ce nasu ya ce shan kunu haramun ne ba wanda zai sha to don haka ita ma giyan a al'ada ana sha kuma shari'a ba ta ce haramun ba ne don haka ba laifi ba ne shi ya saka sai ya zamanto sun sha giyar wasu da safe sun yi shahada kuma 'yan aljanna ne saboda Allah bai saukar musu da haramci ba wa makana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun inna Allah bi kulli shay'in alim Allah baya kama mutane yace sun bace har a musu azaba a dalilin bata sai Allah ya fayyace musu abin da yake so su kiyaye in bai fayyace musu abin da yake so su kiyaye ba to baya kama su wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasula to don haka a tarbiyya ta ubangiji subhanahu wata'ala sai yake tarbiyyanta su shay'an fa shay'a sai zamanto wasu malamai suka ce ayoyi uku wasu malamai suka ce ayoyi hudu su ne suka sauka ɗaya bayan ɗaya kafin a haramta giya saboda yadda ta soyu a zuciya ke santa aya ta farko Allah maɗaukaki ya magana a cikin suratul Nahl da ya ambaci nau'o'in ƴaƴan itace da ake amfana da su na dabine da inabi da sauransu sai Allah ce tattakhizuna minhu sakaran wa rizqan hasana daga jikinsa kuna riƙan sakaran giya abun maye sai kuma aka ce wa rizqan hasana da kuma arziki abinci wanda yake mai tsafta masu kaifin hankali wannan suna yake cewa da ka'iqul ashiya wasu ɓoyayyun abubuwan da ba kowa ke idrakin ma'anarsu ba to waɗanda Allah ya ba su wannan fice cikin sahabbai na iya idrakin abu sai ka ce a to me yasa Allah ya ce sakaran aji guda sai aka ce wa rizqan hasana abinci kuma mai kyau mai tsafta me yasa aka raba shi da giya kenan ita giya ba ta shiga cikin arwiskul hasan ba tun daga nan sai suka so samun shakka a kan lamarinta waɗansu sai suka fara baya-baya da ita ai Allah bai mata yabo ba Allah bai mata yabo ba kamar yanzu misali mutum biyu ne sai wannan sai aka ce kai kan wani mutumin kirki ne Allah maka albarka ga wani ma kuna tare da shi amma shi ba ce Allah ya masa albarka ba a zai tsargu ko shi to yanzu ni din kuma fa imana shi da ba faɗi wani abu a kan amma dai shi ba a sa shi a cikin yabo ba to tun anan sai suka so mu fahimta sai ya zamanto giya suna saida ta, suna kasuwancin ta, suna samun kuɗi. Kamar da Umar ibn Khattab cikin hadisi ya ambata, adatan su suna yin ta daga abubuwa guda hudu ne. To sai suka tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da ita. Allah ta'ala sai ya ambata cikin suratul Baqara, wa yasalunaka 'anil khamri wal maisir قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما سنة ما كتنبيه دنگنا دا جيا دا چاچا مي ما سينسو تو سي الله تعالى نبي جمس حرام بني سي أكا چي فيهما إثم كبير سي أكا فاتا دا زنبون أكي كنسو أكوي زنبي وان ديكي بابا مي يوا أكوي زنبي مي يوا wa manafi'u akwai kuma dan amfani linnas kaga shi manafi' sai ba a jingina masa waccan sifa ta kathirun ba ko kabirun akwai zunubi mai yawa akwai kuma dan amfani ga mutane to amma nan din ma sai Allah ya kawo ma'auni sai ya ce wa ithmuhuma amma fa zunubin dake cikin su akbaru min nafi'ihima shi yafi girma akan dan amfanin da ake samu to me amfanin amfanin shi ne wanda yake saida ta zai samu riba zai ce ya samu kuɗi ko ba haka ba shi ne amfanin wanda shi ne ya tatike wani zai ce ya samu amfani shi wancan ya tashi a banza shi ne ɗan amfanin to amma a nan ma'aunin sai aka ce zunubinsa ya fi amfanin yawa to tun daga nan ma da dama sai suka ɗan wasan da ita suka ce abinda ƙwarya ba ta bi ƙwarya ba to me amfaninsa zunubi da yawa amfani kadan to kaga nan idan aka gwama su to kaga kenan yanzu za a sami rara na zunubi in aka sake gwama su da zunubi da amfani ko da amfanin ya cinye zai cinye zunubi iya abin da zai iya cinyewa ne kaga zai bar rara to daga nan ma sai suka batta kaga wannan mataki na biyu kenan da ake tarbiyantar da su a kai amma duk wannan lokaci Umar ibn Khattab yana yawan tambaya ga manzon Allah in yaga wani abu na sharri tattare da al'amarin giya ko caci sai zo ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da al'amarin giya to har ma yakan yi addu'a wanda malaman tafsirin suka ruwaito Allahumma bayyin lana fil khamri amran shafiya ya Allah ka bayyana mana al'amarin da zai warkar mana da lamari akan sha'anin giya to har sai da aka zo aka samu kuskure a wajen wani limami yana jan sallah a wata anguwa maimakon ya ce la a'budu ma ta'budun sai ya ce a abudu ma ta'budu saboda yanzu wani abu ya dan kau daga tunaninsa to anan sai Allah ya sanya takunkumin da ya fi tsanani aya ta uku sai Allah subhanahu wata'ala ya ce la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulu ya ku wanda sun kai imani kada ku kusaci sallah kar ku ba ma ci aka ce kar ku yi sallah ba la taqrabu as-salata shi yasa wasu malamai suke fassara as-salata anan al-masajida masallatai yamma da za a je ai sallah kada ku je balle ku shiga sallah wa antum sukara alhali kuna cikin mahi hatta ta'lamu ma taqulun sai kun iya fayyace abin da za ku faɗa to kaga nan an sa takunkumi a tsakanin magariba da isha ba za a sha ba dan lokacin su yayi kusa tsakanin azhar da al'asr ba za a sha ba dan lokacin su yayi kusa bayan sallar isha ma in mutun zai kwanta ba zai sha da yawa ba dan zai iya tashi da hangover ba kaga da asubahi to sai sai ga akwai takunkumi mai yawa wasu ma sai suka ce kai su sallar ta soyu a ransu imani ya soyu a ransu to yanzu dan batun giya da zai hana mu shiga sallah a yanayin da Allah ke so gane mu batta amma sai suka ce a za su rika dan shan kadan kadan tunda ba haramta ba to har sai da waɗannan ayoyi suka sauka su kuma Imam Muslim do an kawo ruwayoyi amma wacce ta fi shahara ita ce riwaya ta Sa'd ibn Abi Waqqas Sa'd ibn Abi Waqqas kaga yana cikin al-ashratul mashhud lahum bil janna dan aljanna ne mutum goma da aka kirga to ya ambata cewa wasu ayoyi guda hudu sun sauka dalili na a cikin waɗannan ya ambaci kamar yadda Imam Muslim ya rawaito cewa wata rana yana tafiya a Madina ya zo ta jikin wasu anguwa ta waɗansu dangi sai suka kira shi suka ce Sa'ad zo mana ka shigo anguwarmu ka zo gidanmu mu maka ziyafa sai amsa gayyata sai ya karkata sai ya shiga wajen sai ya samu mutanen Madina suna zaune har da su Abu Talha al-Ansari ana zaune an kawo gashashen naman rakumi kan rakumi an gasa shi an kawo ga ƴaƴan itace sannan kuma ga tuluna na giya yace sai suka zauna suka ci suka sha to a wannan lokaci yace fatafakharna sai muka yi alfahari a tsakaninmu tunda yanzu hankali ya dan gushe mutanen Madina sai suka ce ai Ansar sun fi Quraishawa daraja shi kuma Sa'ad kasancewan ba Quraishi al-Muhajir sai ce a'a kam ai al-Muhajirun musamman Quraishawa mun fi ku daraja sai rigima ta tashi sai wani ya dauki haɓa raƙumi ƙashin haɓa sai kwaɗa masa da fuska sai karya masa hanci shi ne Sa'ad a lokacin sai ya tashi jini na zuba shi kuma a dangantaka kawo yake ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ambata masa yace a manzon Allah kaga abin da suwa ne suka mini ga abin da ya faru to gabanin zuwa sadama an bawa annabi labari sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ta'ala ya saukar da waɗannan ayoyi na haramta giya finally aka hana ta wanda shine hadithin Anas dan Malik yace lokacin da aka ayoyin suka sauka annabi ya karanta ga sahabbai sai ya yi umarni ga mai shaida ya shiga cikin Madina ya yi shaida inna allaha harrama al-khamra fa ahriquhu Allah ya haramta giya ku zubar da ita akwai giya tulu-tulu da aka aje a gidaje yace sai ga sako-sako na Madina ana ta kwararar da giya haka su sahabbai suke suna da gaugawa wajen bin abin da aka faɗa to shine Allah subhanahu wataala ya ambaci wannan hukunci ya ayyuhal ladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun har aya ta gaba da aka ce fa hal antum muntahun to don haka ita giya haramun ne shanta to ina kuma batun saida ta shi ko menene hukuncin saida giya shi ma haramun ne ko ko shi ya halatta hadisi ya tabbata a cikin Muslim daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda yake cewa kana li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sadiqun min aus aw daus min dausin aw min thaqif wani annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wani aboki daga kabilan daus ko kabilan thaqif falakiyahu yawm al-fath sai hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam ran da ake fatu makka tare da shi kuma akwai salka ta giya da ya zo da wannan salkar giya sai ya kyautatta ga annabi shi bai sani ba sai ya kyautar salka ta giya alhali annabi ba a taɓa saninsa da shan giya ba duk wani abin asha ba a taɓa sanin annabi da shi ba Allah ya tsarkake shi tun gabanin annabta to don haka sai annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya kada baki sai ya tambaye shi yace ya fulan amma alimta anna allaha harwamaha ya wani baka san cewa Allah ya haramta ta ba kenan ashe mutumin shi ma musulmi ne amma bai sani ba baka san cewa Allah ya haramta ba sai ya ce bai sani ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce Allah ya haramta ta don haka yana tare da wani yaransa sai ya je wajen yaransa ya asarta masa fas abin nan ya asarta masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce me ka gaya masa, sai ya ce na ce masa ne je kaka sayar da ita. Wato ai shi a tunaninsa tunda Allah ya haramta to yanzu baya saka aje a sayar, wala Allah ya kyauta da kuɗin ga annabi din ko ga wani. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin sai ya kada baki ya ce masa, wato innal ladhi harama shurbaha harama bai'aha, ai wannan da ya haramta shanta ya haramta sayar da ita. Don haka kaga sayar da giya haramun ne, ba ma saida ta ba. Ya ma zo a cikin hadithi na Abdullahi da Umar, alal aqallu mutum goma ne tattara da giya Allah ya tsine musu, ko kuma abubuwa guda goma ne ta'allake da giya Allah ya tsine musu. Hadithin yace lu'inatil khamru ala ashrati wujuhin, an tsine ma giya ta fuska goma. Lu'inatil khamru bi ainiha, ita karan kanta an tsine mata albarka, ita karan kanta giya an tsine mata albarka. Wa sharibiha, nabiyu da mai shanta Allah ya tsine masa. Wa saqiha, da wanda yake shayar da ita, wanda shine service zai kawai a aje musu ko ya zuba musu a cikin tambulan a sha, kaga na uku. Wa ba'iha, da wanda yake saida ta ko da baya sha an tsine masa. Wa mubta'iha, da wanda yake sayanta na biyar shi ma an tsine masa. Wa asiriha, da wanda yake brewing dinta ya tatse ta ya sarrafa ta ko ya dafa ta ko ya duk abin da ake yi da ita. Wa mu'tasiriha, da wanda ake yi domin sa. Wa hamiliha, da wanda zai dakwanta, kaga dan da kuma ya shiga tsinuwa. Wal mahmulata ilaihi, na tara shi ne wanda ake dauka a kai masa, imma ya ajiye dan a zo a karba ko kuma dila ne ko abin da ya kama da haka. Sannan na goma, wa akili thamaniha, da wanda zai ci kudin giya, ya san giya aka sayar aka bashi kudin ya ci, shi ma ya shiga cikin tsinuwar tare da ita. Wannan hadithi ne ingantacce, Sheikh Nasiruddin Albani ya inganta shi a cikin Sahih Sunan Abi Dawud. To kaga kenan ba ita kadai ne wato al'amarin ya shafa ba, hadda wasu ma da suka damfaru da kasafinta. Kuma ita giya daga lokacin da ta zama giya, to fa shikenan, ba za a juyar da ita a sarrafa ta ta wata hanya da ta zan yanzu ba ta bugarwa kuma ta halatta ba. Mun gane ko? Ma dama ta zama giya, to ba za a ce ba a yi processing ɗinta ta zama wani abu daban, yanzu ba giya ba kuma ta halatta. A haramcin yana nan a kanta. Khilafa ne a tsakanin malamai al-fuqaha, akwai wanda sun dawwamar da haramci a kanta, kamar Imam Malik ibn Anas da Imam Shafi'i, kamar waɗanda kuma akwai da abuna Imam Ahmad da Imam Malik da Imam Ahmad, kamar Imam Shafi'i yana ga idan ita da kanta ne ta saki jikinta, to za ta iya zamantowa halal. Wato ita da kanta ne yanzu ta saki jikinta, amma dai maganar su Imam Malik da Imam Ahmad ta fi ƙarfi. Hadithi ya tabbata daga Anas dan Malik, Allah ya ƙara masa yarda, wanda Imam Muslim ya rawaito, ya ce Abu Talha al-Ansari, Allah ya ƙara masa yarda, shi ne lokacin da ayoyin nan suka sauka sai ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya ce ya Rasulallah, ya ce ya manzon Allah, a wajena akwai wasu marayu fi hijri, wanda suke karkashin kulawata, kuma sun gaji tulunan giya. Ka san ita giya zamo ake ajiye ta, zamo take dumama. Yanzu in ka je wajen gwanayen shan giya irin kaman kasan Faransa, za ka iya samun tulun giya, manya-manyan tuluna fa wanda sun kai girmansu ya kai mataki ba abin nan, girmansu ya kai yadda yake, ba wai tulu irin haka, a'a, abu ne wanda za ka ga girmansu ya kai daga nan zuwa shagunan can, manya-manyan silos kamar irin silos na a cike da giya suna nan, to zaka iya samu wanda ta kai shekara 100 ko sama da shekara 100 cinikin ta kawai ake yi waɗannan su sayar ma waɗannan masu sake saya ana ta ciniki kawai an san duk wanda ya bude ta daga ƙarshe zai fanshi to dimo tana yawaita to ta fi tsuma ta fi dumama wanda wancan zai sha da yawa to ita dan kadan in aka saka aka hada da lemo shikenan ta wadatar da abin da wancan mai yawa zai gwanayen abin kenan to don haka sai yace akwai waɗansu yara da suka gaji giya sai dan Abu Talhaje yake tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zamu iya maida ta ta zamanto tsimi tunda sun san yadda za su yi processing dinta ta koma tsimi ta zanya zuba mai bugarwa ba zamu iya tsuma ta ta zama zamu iya maida ta tsimi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a'a sai umarni ga Abu Talha ya ce a harqaha je ka zubar da ita Abu Talha al-Ansari sai je ya zubar da ita wannan giya to kaga wannan shine wasu malamai suke ƙara kafa dalili da haramcin aininta inda a ce za a iya maida ta ta halatta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bazai ce je ka kwararar da ita ba sai ce a'a ba ta halatta ba je kuma ka kwararar da ita alhali a cikin hadithin Maimuna bintul Harith dangane da akuyar da ta mutu kaga mushe ne mushe kuma ta riga ta zamanto haram amma da ana janta za a je a jefar da ita a juji annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce halla akhastum ihabaha ba za ku riki fatar ta ba sai kace inna amaita mushe ne fi manzon Allah annabi sallallahu alaihi wasallama sai ce in kun je mai ta yi ta yi tsarki to don haka waɗannan duk hukunce hukunce ne waɗanda suka damfara da ita kanta giya ummul khaba'is haka ake ce da ita malamai suke kiranta uwar laifuffuka uwar duk wani abu ƙazami giya ce in banda giya yaro ne ya sha giya ƙwaya ko ya sha ƙwayoyi sai ya soke ubansa da wuƙa ya sassoke shi ya kashe aka zo aka tambaye shi ce shi yana dariya kuma yana murna me yasa ya kashe ubansa ya ce saboda tsananin sansa da yake shi ya ɗauki ɗawainiyar makarantarsa shi yake masa kome shi yake masa kaza ya ga shi ba abin da zai iya biyansa da shi a duniya sai ya masa hanyar shiga aljanna ai ba an ce duk wanda aka kashe shi zai shiga aljanna ba kaji wata ruwaya ta shaidanci ba duk wanda aka kashe zai shiga aljanna ba wanda ya kisa kuma zunubin wancan ya dawo kansa shi kuma zai shiga wuta wai shi ne ya ce shi ya zaɓi shi ya shiga wuta babansa saboda ƙaunar da yake babansa ya kashe babansa don ya shiga aljanna don Allah ka duba fa giya ce ta sababa wannan mugun tunani to dangane da giya kasancewar najasa ce ko ba najasa ba fa nan ma malamai sai suka rabu kashi biyu shin najasa ce ko ko ba najasa ba wasu malamai suka ce a'a giya ba najasa ba ce akwai malamai da yawa da suka tafi da shi akan wannan tafiya misali kamar Dawudu Zahir ya tafi akan haka kamar Rabi'atul Ra'i Sheikh Maliki shi ma akan wannan fahimta yake akwai da dama daga cikin malamai magabata wanda suka tafi akan wannan cikin mu'asiran malamai ma akwai misali kamar Sheikh Al-Uthaymeen a cikin Sharh Al-Mumti' shi ma bayanin da yake nan cewa ba najasa ba ce Sheikh Nasiruddin Albani shi ma cikin silsilatul da'ifa sahiha wa da'ifa ya kawo wannan bayani so akwai wanda suka tafi akan cewa ba najasa ba ce ambatanta da ake ce rajisun wannan ana nufin haramcin kanta ne ita zatinta shine aka kira ta rajis kuma suka ambata ba dukkan abin da yake haramun ne yake zamantowa mai ba yake zamantowa najasa har ma suka bada misali suka ce ga misali kamar alhashish wiwi haramun ce domin giya ce hukuncin giya ne da ita amma najasa ce ba najasa ba ce ganye ne in ya zuba a jikinka haramcinta bai nuna cewa ita najasa bace, to sai kace giya ita ma kan haka take. Amma wasu malamai su kuma sun tafi akan cewa a'a, ita giya haramun ne. Imam Malik ibn Anas da dai jumhurul fuqaha su sun tafi akan cewa ita giya najasa ce. A cikin malamai mu'asirai ma kamar Sheikh bin Baz shi yana da fahimtar cewa giya najasa ce. Me ya saka dalilinsu kuma shine wannan kalamin da Allah ta'ala ya ambata, yace rijisu, yana daga cikin dalilai Allah ya ambace shi a matsayin kazanta. Abinda aka ce ar-rijis kuma a larabci yana nufin wato al-qadaru ne, annatin wal-qadara, abinda yake kazanta, abinda yake abin na rubabbe. To kaga Allah ya ambace shi da wannan suna don haka domin a nuna najastuwarsa ne. Bayan haka akwai hadisi wanda ya zo daga Abu Sa'alaba al-Khushani. Abu Sa'alaba al-Khushani shi ne ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya ce ma manzon Allah, ya ce inna nujawiru ahal al-kitabi wa hum yatabakhuna fi qudurihim wa yashrabuna al-khamra fi aniyatihim. Yace ya manzon Allah, mu muna makwabtaka da wasu ahlul kitabi, suna dafa abinci, suna dafa wato abin nan alade, yatbukhuna al-khinzira fi qudurihim, suna dafa alade a cikin tukwanansu, kuma suna shan giya a cikin kasakensu, ma iya ara. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu in wajattum ghayraha fakulu fiha washrabu, in kun samu wani wanda ba nasu ba ku ara, wanda ba na ahlul kitabin ba, ku ci abincinku a ciki ku sha abin shanku. Wa in lam tajidu ghayraha, in ku ba ku sami wani kasaken ba sai na ahlul kitabin wanda suke shan giya a ciki, su ci alade. Annabi ya ce farhabuha bil ma'i wa kulu washrabu, to sai ku wanke shi da ruwa, kana ku ci a ciki ku sha abin da za ku sha a ciki. Hadithi ne wanda yake ingantaccen, Sheikh Nasir ibn Albani ya inganta shi, hadithi wanda Abu Dawud ya rawaito. To sai kace kaga wato wajhud dilala anan min wajhai, fuska ta farko me yasa sahabbai suka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, muna makwabtaka da ahlul kitabi kuma suna ci su sha, ai suna dafa alade suna shan giya a cikin kasakensu, za mu iya ara? Saboda sun san kenan ashe alade da giya dukkan najasa ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ce musu in ba ku samu ba sai wannan, to sai ku wanke. Ashe wankewar da ya ce su yi ya kasance ya ƙara ta'akidi akan najastuwarsu. Allah ya sa mu dace. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fajtanibuhu la'allakum tuflihun, lalle za ku rabauta. Innama yuridu shaytanu, abin sani kawai shaytan yana nufi ne an yuqi'a bainakum al'adawata wal baghada, ya afkar da kiyayya da gaba a tsakaninku, fil khamr, dangane da giya, wal maisir, da kuma caca. Giya da caca shaytan yana so ya jefa gaba da kiyayya ne a tsakaninku. Dalilin su idza ataytumuhuma, idan kuka zakke musu, lima yahsulu fihima min ash-sharr wal fitan, saboda abin da ke afkuwa dangane da su na sharri da fituntunu, sau da yawa tashin hankali zai tashi kalla ba baka ga an yi fada ba ko. Wani yace a ba babba ba yaro ko, sarkin magana ne sarkin zazzau, yace a ba, yace ba babba ba yaro, haka lamarin yake. Kuma yanzu za a fasa kwalba su mu fada, a caccaki waɗansu ƴan sanda su zo a ɗebi wanda za a ɗiba a tafi da su ba kenan a wajen shan giya. Yanzu na mutum zai sha giya sai ya kisan kai, waɗansu ma yanzu ko da yara fitsararru idan suna shaye-shaye in suna so su je su yi wani abu, suna cikin hankalinsu ba za su iya ba, sai su ce ba su je su shawo masa ko ba sa fata in suna so su yi ma wani wani rashin mutum sai ce ba su je su shawo masa saboda sun san ita wannan za ta kauda musu hankali su aikata abinda in suna hankalin su ba za su iya yi ba to kaga saboda irin wannan Allah ya haramta manufa kuma ta shari'ar musulunci yana daga cikin maqasidul shari'atul islamiyya ta samar da at-ta'alufi at-ta'alufu bainal muslimi soyayya da haduwa waje guda da kaunatar juna tsakanin musulmi dan haka abinda zai kawo kiyayya da rabuwa tsakanin musulmi musulunci baya san sa to wannan yana daga cikin dalilin da yasa aka haramta shan giya kuma aka haramta caca wanda aka je aka cinye shi wani koi har wandansa ma cinyewa yake in an masa mutunci sai irin cacar da ake da rumfar kattigi ko in an masa mutunci shine a bar masa aran wandan an cire rigas an cinye kudin an cinye hula an cinye takalmi aka dawo aka cinye babban riga aka cinye yar cikin aka cinye komi yasa wandansa shi ma da yake dan banza ne aka cinye wandan to wandan sai a ce in ana son yi masa mutunci sai a ce to a hada shi da wani a raka shi ya je shi ya cire ya bayar wasu ma in suna son yi masa rashin mutunci sai su ce ba su yadda ba su sai ya ba su wandan su sai ya karba aran wando a wajen wani ya saka to don Allah wanda aka masa haka kana ga zai yafe ma wancan ya kullace shi a cikin zuciya gaba ta shiga me ya saka su shedan ne ya ja su me yasa tun farko aka shiga aka yi to kaga sai Allah ya haramta mutumin kirki ba zai yi ba mai bin Allah ba ruwansa da caca yanzu kaga an sago da ita ta sabon salo ko kattigan suna nan yanzu akan waya shikenan yaro ya yi bet wani ma ya je ya sata don ya shiga bet kullum yana tunanin ciwon zai samu wane ne zai ci a'a Ronaldo ne zai dauki golden boot bana a'a Messi ne zai dauko golden boot bana shikenan sai wannan jefa nasa kudin wancan jefa nasa kudin shikenan sai Messi ya dauka sai wadancan a ba su kudin shi kuma mai Ronaldo gaba ta haɗu ko ba haka bane yanzu ko club side da ake ta yin caca ana caca baka ga ana gaba a radio sai ka ji wannan ya kashe wannan saboda yana club side kaza wannan yana club side kaza an ci su an shayin irin wannan muka ji ana faɗa a radio kuma saboda irin wannan cacar da ake shiga wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis sala kuma Allah ya haramta muku giya da caca saboda suna kange ku bil ishtigali bihima saboda mutum yana shagaltuwa da su an dhikrillahi su shagaltar da shi daga ambaton Allah wa ani salati su shigaltar da shi kuma daga mayin sallah wanda yake gidan giya kuma ina yake tunanin sallah wanda yake wajen caca kullun gane yake shi zai ci ina yake tunanin sallah sallah kuma ita ce aka halicce mu domin ta da sauran ibada irinta khassahuma bizikr ta'ziman lahumma an kebance sallah da ambaton Allah anan su kadai saboda a girmama sha'anin su fa inna zikrallahi amun domin zikirullahi abu ne wanda ya game tuna Allah ambaton Allah yin ibada duka ya shiga cikin zikirullahi wa dakhalan fi jami'il umur diniya wa dunyawiyya kuma zikirullahi ya shiga cikin dukkan al'amura na addini da al'amura na duniya ma fa idza khalat an zikirullah faqad batala naf'uha idan rayuwa ta zantawo fanta daga ambaton Allah to halal haqiqa amfaninta ya lalace وكذلك الصلاه هكذا كما ايتما صلاه ان امبچيتا فانها عماد الدين دوما ايتچه واچلان دا تدوكي اديني دو وندا يروشه صلاه تو ادينن سا يروشه فمن ضيعها فهو لما سواها اضيع دو وندا يتو زرتد صلاه ابندا بيكي صلاه درجا با چكين عباده شي زي فلالاتاوا دون كان الله چه فهل انتم منتهون شن كون انو an ijiyani hima ba za ku yi caca ba ba za ku yi shagiya ba inta haina ya rab Umar ibn Khattab lokacin da wannan ayoyi suka sauka sai ya ce inta haina saboda suka ce abin da ya fahimta inda Allah ya ce fa hal antum muntahun shin kun hanu sai fahimci akwai azaba mai yawa in ba hanu ba yanzu kaman isasshe ne ya ce ku bar kaza sai ce shin kun bari ai ka san cewa kenan in ba a bari ba to akwai abin da zai biyo baya kuma zai dadi ba to Umar bin Khattab sai fahimta ka yana jin ayar sai ce intahaina mun hanu
ai in ta Allah yayi umarni ne akan a hanu wadiullahi wadiur rasul wa hadaru sai akai adafi tunda an hana wani abu to za ai umarni da wani abu shi yasa fa'idar adafin kenan sai aka ce wa atiullahi to in kun hanu a can ku yi biyayya ga Allah wadiur rasul ku yi biyayya ga manzon nan wa hadaru kuma ku shiga taitayin ku ai wa hadaru ma'asiya ku kiyaye safon Allah fa in tawallaytum in ku kuka juya baya anil da'ati kuka kima Allah biyayya fa alamu to kusani annama ala rasulina balagul mubin abinda ke kan manzon mu isarwa ne bayyanan ne sun kuma isar yanzu dabara ta rage wani shiga rijiya in ya ga dama ya shiga da kafa in ya shiga ma ya shiga ta ka in ya ga dama ya kudin dine ma ya alkafir ya shiga da yadda ya zaba shi ya sani an isar da sakon Allah al-iblagul bayyin wa jazaukum alaina sakamakon mutane akan ayyukansu kuma yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ba mu ikon bin abinda Allah ya mana umarni Allah ya ba mu ikon hanuwa daga dukkan abinda Allah ya hana mu Allah sa aljanna ta zama kuma mu Allah kamar kyakkyawan karshe Allah ka kyautata mana wannan al'umma ta mu Allah ka shiryar mana da matasa Allah ka tsora su akan tunani mai kyau da turba salima Allah ka soyar musu da addininka ka soyar musu da bin manzonka Allah ka nesantar da su ka kyamatar musu dukkan abin da ya wanci bin Allah da manzansa Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk fa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم صل على إخواننا المستضعفين المجاهدين في فلسطين اللهم ثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين اللهم فرج عليهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على السهائنة الغاصبين اللهم هدنا إلى ما فيه صلاح أمورنا في الدنيا والآخرة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم سهل لنا الأمور في الدنيا والآخرة وهدنا سبل السلام يا هادي يا سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين